ilimi ga kwa dan adam
kan hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulunku
assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin sabon shirin ilimi ga kwa dan adam a cikin shirin namu na yau zamu tattauna ne da wani malamin turanci wanda kuma ya kai ziyara kasar Amurka a lokacin wannan ziyara dai ya tattauna da abokin aiki na Sarfilu Hashim Gumel game da dalilin sa na zuwa Amurka da kuma sauran batutuwa da suka shafi koyar da harshen Turanci a Najeriya ba tare da na ja ku da nisa ba ga bakon namu wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka
sunana Hamisu Haruna
to malhamisu ga ka Amurka me ka kuma daga ina ka zo
to masha Allah kamar yadda na gabatar da sunana a farko nace sunana Hamisu Haruna ni haifaffen dan Kano ne sannan kuma nayi rayuwa ta da karatu na gaba daya a Kano nayi karatun degree na farko da degree na biyu a Bayero University Kano wanda na karanci English anan wannan department of English kenan
wato turanci kenan
wato yaren turanci kwarai da gaske sannan bayan nan nayi karatun service dina ma'ana nayi service NYSC
wato ka bauta kasa
na bautawa kasa a jihar Katsina wanda na gabatar da ita a jami'ar Alkalam dake Katsina wanda bayan shekara daya da ne anan cikin ikon Allah suka bani aiki na ci gaba da gabatar da aiki ma'ana koyarwa a sashen nazarin koyar da turanci dake jihar Katsina
wato dai sun ji dadi kasan cewa duk lokacin da ma'aikata ko kuma wata ma'aikata ta samu wanda yake aikin bauta kasa
na'am
suka rike shi da mun sun ji dadin aikin sa kuma sun yaba da abin da ya kawo su
gaskiya ne kuma wannan wani abu babban alfahari ne gare ni domin cewa jin dadin da suka yi su ma'ana jami'ar Alkalam kenan wannan ne dalilin da yasa har suka karbe ni suka yi retain dina a matsayin malami wanda na fara a graduate assistant ma'ana mataki na farko kenan
to masha Allah to menene ya kawo ka Amurka a halin yanzu
to babban abin da ya kawo ni wannan kasa ta Amerika shine mun zo gabatar da wani taro na ƙara juna sani wanda ma'ana ita kungiyar ma'ana zance kenan Department of State
ma'aikatan harkokin wajen Amerika
tan harkokin waje na Amerika su suka dauki na wannan program din tare da FHI 360 a matsayina na malamin turanci na dade ina gabatar da shirye-shirye na taimakawa ƴan uwanmu malamai na turanci kamar yadda muka sani Nigeria ko Africa generally muna fama da matsaloli na yadda za a koyar da shi kansa yaren turancin so samun dama da nayi na halartar wani program ko in ce wani course wanda University of Maryland Baltimore County a nan America kenan ta bani karkashin US Embassy dake Abuja so na samu damar yin karatu na wata 6 karkashin wannan program din wanda ta internet muka yi shi kuma yana daya daga cikin kalubalen da muke fama da su a Nigeria mutane da yawa in kace kana karatu ta internet za su dauka kamar kawai wasa kake ko shirin
ba karatu so da babu malami a zahiri yana koyar da kai
so amma nagode wa Allah zamu iya cewa COVID-19 ta zo da abubuwa da wani challenges ma'ala na tasgaro sannan kuma at the same time ta fadakar da mu ta bude idanun mu akan cewa karatu ba lalle sai ka yi shi a face to face ba ma'ana ba
sai ka yi karatu ba kana aikin kama in dai kana da wannan yanar gizon zaka yi
shi
ba karatu malami ya koyar da kai
so zamu iya cewa gaba ɗaya duniya ta zaman to kamar wani karamin village ne ko in ce wani dan kauri ne yau karamin wuri ne wanda duk inda kake a duniya zaka iya yin wannan karatu so kuma wannan daman na samu da taimakon ita ma'ana embassy ta wuce nan ta Abuja ta America wacce take a Abuja suka bani wannan daman nayi wata 6 ina wannan karatu
to malam Hamisu ka san dai cewa a Najeriya akwai matsala da yawa musamman idan aka ce bangaren arewa ga matasa
gaskiya ne
wani lokaci zaka iya kallon rubutun su na turanci kuma ka saurare su na yin turanci sai ka ji akwai kurakure da yawa me yake janyo haka a yanzu haka rashin ilimi ne ko kuma rashin dagewa a koya musu ne a tabbatar da cewa sun koya
to zan iya cewa da farko zan iya daukar matsalar daga bangaren mu kanmu masu koya saboda kamar yadda na faɗa yanzu da zuwan internet ma'ana yana gizo duka abubuwa sun zo da sauki akwai manhajoji da yawa waɗanda mutum zai iya amfani da su domin ya koyi yaren turanci hasali ma yanzu idan ka shiga misali kafofin sadal X kafofin sadarwa da muke amfani da su kamar su Facebook kamar su WhatsApp kamar su Twitter da yawan su akwai groups waɗanda zaka iya shiga ka amfana da su kuma ka koyi turanci kana daga cikin daki baka da bukatar sai ka je waje to ina ganin tanan bangaren zan iya cewa mu kanmu ya kamata mu canja tunanin mu musan cewa with the little da kake da shi ma'ana da duk kankantar data da kake da ita zaka iya amfani da ita ka koyi turanci koda kana daga gida ne so kaga ba mu da uzurin mu cewa a ba mu da hali ne ko ba mu da dama ne da zamu je makaranta ko wani abu irin wannan akwai mutane da yawa wadanda basu je makaranta formal education ba amma sun samu dama sun yi karatu ta internet so ina ganin wannan wani kamar in ce wata dama ce da muka samu mu kanmu ɗan arewa domin mu ƙara wayar da kanmu mu ƙara fahimta cewa rayuwa yanzu akwai kalubale da yawa kuma ya kamata mu tunkari waɗannan kalubalen sannan kuma mu yi karatu yadda ya kamata domin mu ne future mu ne gaba matasa su ne ginshikin al'umma duk lokacin da matasa suka samu matsala a rayuwa su ya zama to al'umman nan gaba ɗaya ta gama samun matsala
haka ne to me zaka ce ga matasa Hausawa a rishin au arewacin Najeriya dake cewa ai wannan ba yaran uwa ta bane turanci ko ba yaran babana bane ba me yasa zan koyi shi zan yi shi yanda na ga dama menene muhimmancin koyi turanci
to ma sauraro saboda kullum lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai a shiri na gaba za ku ji amsan da ya bayar game da wannan tambaya da aka yi masa a madadin bakon namu Hamisu Haruna da kuma Sarfilu Hashim Gumel da kuma Jami'a da ta bada umarnin shirin juri lero zaisha na ku babin yusufin kicewa huta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa